Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Rabuka yake ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar 12 ga watan Agusta ne shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya, yayin da ake ci gaba da bikin ranar matasa ta duniya, masu ruwa da zaki kan harkokin matasa sun dauki gabarar koya wa matasa ayyukan yi. Kama kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba ke shigo mana da shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama sauraron labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Wani mai fafutuka a jamhuriyar Niger da ke da kusanci da dakarun kasar ya ce hanya ɗaya da za a iya magance rikicin juyin mulkin kasar shi ne a amince da sabuwar gwamnatin soji da take fadda shugaba Muhammadu Bazoum. Isa Garba Saidu, wanda ke goyon bayan sabuwar gwamnatin sojin, ya ƙara da cewa babu wata mafita ga wannan rikita-rikita siyasa har sai kasashen kungiyar ECOWAS sun amince da sabuwar gwamnatin sojin. Kungiyar ta ECOWAS ta yi barazanar daukan matakin soji idan har ba a mayar da shugaba Muhammadu Bazoum kan mukaminsa ba, barazanar da sojojin suka yi watsi da ita. Shekaru biyu da suka gabata, Bazoum ya karbi mulki bayan lashe zaben da aka yi a shekarar 2021. 12 ga watan Agustan kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin waiwaye kan halin da matasa ke ciki. A wannan rahoto da za ku ji, Ruqayyah Basha ta ji mana ra'ayin wasu matasan Najeriya.
Matasa da dama ne da ke fuskantar kalubalen rayuwa na rashin aikin yi da sana'o'i, inda a wasu lokutan ke sanya matasan fadawa a cikin yanayi na kakanikayi da ke rinjayar wasu ga aikin asha, wanda kuma hakan ke haifar da ci baya ga matasan da ma kasa baki daya. A gefe guda kuma wasu matasan na taka muhimmiyar rawa wajen bada tasu gudumawar domin dogaro da kai, har ma da taimaka wajen samun ci gaba da kuma inganta rayuwarsu.
So wannan rana ce gaskiya mai matukar muhimmanci, saboda rana ce da zaki ga ana harhaɗa tararruka da majallu don a zauna a nusar da matasa amfanin da suke da shi da muhimmanci, da kuma a gaya musu matsaloli da suke da cikin shiga harkar ta'addanci da harkar shaye-shaye da daba da ake amfani da su. Duk wayannan abubuwan ana amfani da su ne ta rashin aikin yi. Kuma ina kira ga matasanmu da su je su nemi ilimi, kuma su yi kokari wurin cewar sun samu sana'o'in yi, saboda sana'a ita ce za ta hana mutum shaye-shaye, za ta hana mutum yin ta'addanci, za ta hana amfani da matasa wurin yin bangar siyasa da sauransu.
Yanzu a matsayina na matashi, ba abin da nake tunani illa na samu wata sana'a da zan gina kaina. Saboda yanzu ma na manta da wani tunanin ka ce za ka nemi ka jira wani samun aikin gwamnati, wanda abu ne na wata-wata, kuma yanzu ma sana'a ɗaya ma ba za ta rike mutum ba, saboda yanayin da rayuwar nan ta yi tsanani. Sannan ga yan uwa, ga waye, to gaskiya yanzu a matsayina na matashi, kawai babban yanzu burina da tunanina shi ne wata sana'a wacce zan iya yi da zan rike kaina ma, musamman sana'ar hannu.
Nan da zan yi da matasa yau ranar matasa ta duniya, rana ce da ya kamata a ce matasa sun yi karatun tanisu, sun yi duba na tsanaki game da abin da zai inganta rayuwarsu, domin duk wata matsala da ake ciki a yau a ƙasar nan, matasa suna kan gaba wajen cutuwa, musamman harkar rashin aikin yi, musamman harkar rashin ilimi, musamman harkar abubuwa da dama suna shafan matasa ne, domin su ne suke da yawa, kuma su ne suke kan gwadabe na ainihin wato gina rayuwarsu.
Ina jin hankulan shauran matasa da matsaya mu nutsu, mu yi karatu, mu mai da hankali a fannin nema, kada mu rika sa girman kai a al'amuranmu, mu gane cewa yanzu ne za mu more rayuwarmu, saboda gaba sai dai mu waye mu taimake mu. So ya kamata mu mai da hankalinmu akan abubuwan da suke masu muhimmanci, mu guji shaye-shaye da wasu aikata abubuwa munana marasa daɗi a cikin al'umma. Ya kamata duk mu guje su, mu zama mutane masu hankali waɗanda za alfahari da mu a yanzu da kuma a gaba.
Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To a gaida Ruqayyah Basha, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a fagen wasanni kuwa, Australia ta yi waje da Faransa a gasar cin kofin duniya ta mata bayan da aka yi bugun penalty. Australia ta ci kwallaye 7 yayin da Faransa ta ci 6 a penalty da aka buga. Yar wasan Australia Courtney Vance ta buga penalty karshe ta 10-10, wacce ta ba kasar nasarar tsallakawa zuwa zagayen semi-finals. wanda aka share wa'adin wasan ba tare da kowannensu ya ci kwallo ba duk da ƙarin lokaci da aka yi. Australia dai ita ce ƙasa ɗaya tilo baya ga Amurka da ta samu nasarar zuwa zagayen na semi-finals a gasar cin kofin duniya ta mata a matsayin mai karɓar bakuncin gasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da gudanar da bikin ranar matasa ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙarfafawa matasa gwiwa ta yadda za su ƙara azama wajen gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa da yin nazari kan matsalolin da suka zama tarnaƙi ga ci gaban matasan. Wasu matasa a jihar Filato sun ce suna wayarwa da matasa kan yadda za su dogara da kansu. Ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Ranar 12 ga watan Agustan kowace shekara ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware rana guda don ƙarfafa gwiwar matasa don su ƙara azama wajen ayyukan ci gaban ƙasa da samar da hanyoyin magance matsalolin da suka zame tarnaƙi ga ci gaban matasan. Kwamishinan matasa da wasanni a jihar Filato Bashir Lawandi Datti ya ce matasa su ne ginshiƙin samar da zaman lafiya da ci gaban al'umma.
Za a samu sauyin abubuwa kala-kala musamman gurin haɗa kan matasa, saboda duk wani tashin-tashina da ake da matasan ake haɗa kai. To insha Allah za mu yi amfani da wannan damar ganin cewa mun haɗa kan al'umma musamman matasa domin a samu ci gaba. Kuma an ce matasa kowa da baiwar da Allah ya masa, a kowane gefe za mu saka hannu. Amma babban abin da muke so mu sa hannu a nan shine koyarwa da matasan sana'a. Ita gwamnati ba ta iya ba kowa aiki ba, amma kuma za ta iya samun kowa aiki. Ya za ta samu kowa aiki shine gurin koya musu sana'ar da su ta hannu.
Comrade Emmanuel Jukun, mataimakin shugaban majalisar matasa ta jihar Filato, ya ce bikin na bana zai ta'allaka ne kan karkatar da hankalin matasa kan yadda za su kare muhalli.
To shekaran da muke ciki 2023 ana duba green skills for youth. Tunani a nan shine a samu matasa su koya aikin hannu da kuma duk wani ilimi na musamman wanda ba zai rika kawo mana mummunan illa a makwabta da kuma environment zamu ba. Ayyukan da muke yi na yau da kullum wanda yake da mummunan illa a surrounding zamu, to wannan kwa za a iya magance shi ta wajen dasa itatuwa.
Shima Comrade Adam Khalid Muhammad ya shawarci 'yan uwansa matasa ne da su rungumi aƙidar zaman lafiya.
So a wannan kara din gaskiya an shirya domin a wayarwa da matasa kai wajen abubuwan da suka shafi rayuwansu na nan gaba.
Ka ce rayuwa na nan gaba, kuma ana maganan kamar shuke-shuke ko kuma dumaman yanayi da ya addabi duniya. Kana ga kamar wannan zai kawo waraka ma matsalolin da matasa suke ciki?
Na'am, wannan zai kawo waraka wa matsalolin da matasa suke ciki domin a shirye-shiryenmu mun gayyato ita ministry na agriculture, mun je mun tattauna da su yanda har sun ba mu ofa cewa mu kawo mu wayarwa da matasa kai wanda za su iya zuwa gurin su ma za su ba su fili domin su noma su matasa din kenan. Wannan noma din wanda matasa an sun yana daga cikin ginshikin abin da zai sa su fara samun wani matafiya a cikin rayuwarsu na nan gaba. Kashi 80 na tashin hankalin da ake faruwa da shi matasa ne. Wannan abin yana faruwa ne sakamakon rashin sana'o'in yi da su matasan ba su da shi. A wannan yanayin gaskiya mu za mu yi kokari muna ci gaba kuma za mu ci gaba da wayarwa da matasa kai wajen illan waɗannan abubuwa din.
Bikin na ranar matasa ya zo a daidai lokacin da ake samun tashin hankali a jihar Filato. Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta tabbatar da mutuwar mutane 20 a wani hari da 'yan bindiga suka kai kan mutane cikin dare a ƙauyukan Tagwan Lawuru da Layowak a yankin Haifan da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi. Rundunar 'yan sandan ta ce mutane da dama sun samu raunukan harbin bindiga a harin, inda ta kara da cewa jami'an 'yan sanda sun kai ɗauki an kuma sami kwanciyar hankali da nutsuwa a yankin. Harin ya zo ne kwanaki kaɗan bayan kisan ɗaya daga cikin wasu matafiya da suka fito daga kasuwar shanu a Bukur. A halin da ake ciki dai al'amura sun kwanta a yankin da aka samu tashin hankalin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan fefe da ke bisa na'ura.
Ya bismillah, Allahu jara, dan mi'i
Adalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kamar sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum DOA Hausa. Dan Allah ku tambaya mun masana, shin menene ke janyo matsalar juyin mulki ga kasashen mu na Afirka? Shin ko akwai wata kasa cikin Afirka da ba a taba yin juyin mulki ba? Mai tambaya Garba na Halikan ba, jihar Kebbin Najeriya. Assalamu alaikum BOA Hausa. Dan Allah ku tambaya mun masana, ko me ke janyo faduwar darajar naira a Najeriya? Shin ko me yasa har yanzu darajar naira take faduwa? Shin laifin gwamnati ne ko na ƴan kasuwa? Mai tambaya har ila yau, Garba na Halikan ba, jihar Kebbin Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin yawan juyin mulki a Afirka. Idan Malam Garba na Hali da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya, Muhammad Salisu Lado, ya samo daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce,
assalamu alaikum masu sauraro. Lallai wannan tambayar me yake kawo juyin mulki a kasashen mu na Afirka da kuma wani kasa ce ba a taba yin juyin mulki a Afirka ba? Zan fara ansa tambayar kamar haka. Wato lallai juyin mulki a Afirka yana da tarihi sosai, amma kamin mu yi maganar juyin mulki, mu yi maganar waye ne soja, menene aikin soja tukunna, kamin mu sani inda ya kutse cikin mulki. Wato soja dama an yi soja ne a duniya gaba daya, ba Najeriya ka ewa ba kuma Afirka ka daya ba, domin kula da iyakokin mu, masu tsaron iyakokin kasa. In akwai damuwa tsakanin Najeriya da wata kasa, ko kuma tsakanin Niger da wata kasa, ko kuma tsakanin Amerika da wata kasa, to aikin soja ne ya je ya kawo zaman lafiya a wannan wuri. Hasali ma shi yasa aka yi ishe zama ƙurarre, aka koyar da shi wurin iya fada da kashe mutum da kuma duk abin da zai kawo kasa matsala. Aka ba shi bindiga, amma aka tsare shi a gidan sojoji, wato barracks, domin kada a ganshi a cikin mutane a kowane lokaci. Shi in kaga soja, to akwai matsala ne, kuma matsalan wataƙila zai kai ga fada na mutuwa gaba daya, za a iya kashe mutum. Don shi an yi training nashi iya kashe mutum ne, ba an training nashi ya zo ya yi mulkin kasa ba ne. Wannan shi ne soja. Don haka dan sanda kuma an gera, dan sanda kuma an kinta shi, an koyar da shi wurin kawo wa kasa tsaro na cikin gida. Wato in akwai matsala cikin gida, to aikin dan sanda ne ya zo ya kawo maslaha tsakanin ƴan Najeriya. Yanzu akwai matsala, to dan sanda aikinsa ne ya zo ya kawo wannan tsaron da ake bukata. To kaga wayannan mutane guda biyu duk an training nasu ne, kowa da nashi aikin. Kaga shi dan sanda an training nashi na matsalar cikin gida, shi soja kuma an training nashi a matsalar tsaron kasar gaba daya, wanda in akwai damuwa tsakanin kasashe, to shi zai zo ya kawo wannan abun. To a Afirka sai aka samu matsala, aka samu yancin kai a nan shekaru 1950 zuwa sama, sai wayannan wanda suka karbi mulki daga kasashen waje, wato mulkin mallakan nan, aka samu mulkin bakaken mutane, sai aka samu matsala na irin tsaro na cikin gida da sauransu, sai suka dinga gayyatar sojoji su zo su taimake su wurin mulkan wayannan wuraren. To daga nan sojoji suka gane akwai matsala, ko wayannan mutane ba su iya tsaron gida ba, ba su iya mulkin ba, aka fara samun juyin mulki a kasashen mu na Afirka. Anan aka fara samun sojoji suna karban mulki. Kasa ta farko wanda aka samu wannan sub-Saharan Afirka, wanda aka fara samun mulkin soja, wanda ya kace shugaban kasa na wannan kasa, ita ce Togo. Wannan juyin mulki ya faru a ranar 13 watan Janairu 1963 a Togo, inda aka kashe sabon wannan shugaban kasan. Sojoji suka karbi mulki. To daga nan fa sauran kasashen Afirka suka fara bibiyar wannan kasar ta Togo. A yau a nan Burkina Faso, Mali, waye da sauransu, Najeriya. Najeriya ma kaga bayan 63 ina shekaru 3 ne Najeriya aka samu juyin mulki a Najeriya on 15 January 1966. To irin wayannan ya faru da dama a cikin kasashen mu na Afirka. Kasashen Afirka tambayarsa na na binna kamin in zo abin da yake kawo mulkin sojoji. Kasashen da ba a taba yin mulkin soja ana a Afrika ba suna nan kamar haka: akwai Botswana, akwai South Africa, akwai Cape Verde, akwai Malawi, akwai Namibia, akwai Eritrea da Mauritius. Wayannan kasashen ba a taba samun mulkin soja a wurin ba, ba a taba yin juyin mulki ba tunda suka zanna. Amma akwai wasu kasashe kuma an taba yunkuro a yi juyin mulki a wurin amma ba su cimma nasara ba. Wayannan su ne kamar Cameroon, akwai Morocco da Kenya. To in ka cire kasashen Afrika guda 54 da muke da su yanzu, wannan kasashe, akwai wata sabuwar kasa South Sudan, to ita ba ta dade a kasa ba, ita ma ba taba samun mulkin soja a wurin ba, amma ita kaga sabuwar kasa ce kuma karamar kasa ce, zuwa yanzu dai ba a yi mulkin soja a wurin ba, shi ma za mu hada ana. To cikin kasashen Afrika guda 54 din nan, guda 44 duka an taba yin mulkin soja a wurin. Juyin mulki ya taba faruwa a wayannan wuraren, wani lokaci a kashe mutane, wani lokaci kuma ba a kashe mutane, ana yin su abinda ake cewa da Turanci bloodless coup. To a Najeriya an yi irin wayannan bloodless din, an yi kuma irin na kashe mutane. Na farkon da aka yi a Najeriya, it was a bloody coup, an kashe prime minister, manyan sojojin Najeriya wanda suka fito daga arewa har da matayensu aka kakkashe su. To kaga irin wannan ba ma fatan ya faru ko ina ma a duniya, balle ma kasar mu yanzu a Najeriya. Abin da yake kawo matsalar mulkin sojoji suke karban mulki daga hannun farin hula, na farko akwai rashin iya makamashin mulki daga hannun ɗan farin hula. Wato in ka duba na ga maka, bayan mulkin mallaka ne aka fara samun irin wayannan abubuwa. To wayanda suka karbi mulkin a tunanin mutane da dama, wata kila basu gama sani makamashin mulkin ba, ya kawo irin wayannan matsala. Aka dinga kakkashe su, aka dinga karban mulki a hannun su daga hannun sojoji. Na farko kenan, rashin iya makamashin mulki shi yake kawo wannan matsala. To in ka duba kuma har yanzu abubuwan da yake faruwa kenan. Na biyu akwai rashin iya manaji na tattalin arziki. Zaka ga kasashen mu na Afrika, shugabannin mu magana tattalin arziki ba abin da dame su bane. To in an samu irin wayannan, sai kaga ana samun matsalar tattalin arziki, inda yake kawo mutane matsala, ba su iya jimrewa. Akwai kuma rashin iya harkar siyasa, wato yin zabe, ana samun matsala wuri, inda da dama mutane yan farin hula suke amfani da karfin gwamnati su dawo cikin mulki, su yi amfani da gwamnati a yi rigging na election da sauransu. Irin wannan duka yana kawo matsala inda ake abin nan. Akwai kuma anan nepotism, wato son ɗan uwanka na kusa da kai. Wato kamar anan Najeriya yanzu, misali mun mutumin arewa ke mulki, za ga ya dinga fifita mutanen arewa, in mutumin kudu yake mulki ya dinga fifita mutanen kudu da sauransu. Irin wannan yake aka samu wannan matsalar, yana faruwa ko ina Afrika da ma duniya gaba da duk inda irin wayannan abubuwa yake faruwa, kuma za a samu wannan matsalar din. Da kuma harkar son mulkin, an duba cewa waɗansu sojojin ba ma son mulki suke bukata, tunda sun ga ƴan uwansu a wata ƙasa ta samu mulki da sauki, su ma sai su zo sun zura su kawo matsala cikin ƙasar su, su karɓi mulki da ƙarfi. Wannan son shugabanci da kuma son mulki da ƙarfi da yaji, to shi ma yana kawo irin wayannan abubuwan. Sa'annan maganar, kaga in an samu juyin mulki a ƙasa, yanzu kamar Nijar ta samu ayin wannan matsalar, kaga Najeriya ta tsorata. To sojojin ƴan Najeriya a nan waɗansu ƙasashen Afrika za su ce, to tunda mun ya faru a Nijar, mu ma za mu iya mu yi a namu. Abin da yake faruwa kenan, za ka gani an yi wannan juyin mulki shekaru 2-3 da suka wuce a Burkina Faso da Mali da sauransu, gashi yanzu an samu a Nijar. To irin wannan ma yana haddasa irin wayannan abubuwa. Maganan inflation, hauhawar farashin kaya a ƙasa, shi ma wani lokaci yana tunzura mutane, har ma ya kai lokacin da mutane za su yi bore kuma sojoji su karɓi mulki. Akwai maganan human rights violation, an yi gwamnati da dama a nan a baya a cikin Afrika wanda ba sa barin mutane su yi walwala yadda ya kamata. To in an samu irin wannan, shi ma yana kawo bore har ya kai lokacin da sojoji za su karɓi mulki a hannun mutane. To irin wayannan abubuwa da dama, gaskiya babbar maganar abin da yake kawo mulkin soja ko juyin mulki a ƙasashen mu na Afrika shine maganan rashin iya makamashin mulki na hannun shi farin hula da muke da su, tattalin arziki, da kuma fifita waɗansu wura sashe-sashe na ƙasa. To irin wayannan abubuwan duk in sun haɗu su suke kawo mana matsala a Afrika. Ina fatan mai tambaya ga su da abin da muka ba shi.
Sai kuma ansar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira a Najeriya. Har ila yau dai, idan mai tambayar Garba na Hali kan ba na tare da mu, ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya, Muhammad Salisu Lado, ya samo daga Dr. Ahmad Tukur Umar na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce,
Wato abubuwan da suke sa darajar naira ta fadi da kuma ko daga baya kasa tashi abubuwa ne wanda suke da yawa, amma akwai kadan daga cikin su sune mu dauka yanzu me yasa darajar naira take faduwa. Na ɗaya dai abin da ya faru a Najeriya shine rage darajar naira wanda gwamnati ta yi, gwamnatin Tinubu ta yi, ko da yake dama nairan ba wai daraja sosai take da shi ba, amma rage darajar naira da gwamnati ta yi wato shine devaluation na naira, wato rage darajar naira saboda a samu kamfanoni su zuba kudi a Najeriya da kuma kayan Najeriya ta kara sauki a don a samu a sayar a waje, yasa gwamnati ta yi wannan. Sannan kuma kokarin gwamnati ta haɗe farashin naira na gwamnati da kuma yan kasuwa wato bureau de change ko kuma kasuwan bayan fage shi ma ya jawo matsalolin faduwar darajar naira wanda gwamnatin Tinubu ta yi. Sannan kuma akwai boye kudade da mutanen mu suke jan Najeriya, jan kasuwa da kuma wanda suke aikin gwamnati, wanda suke da hali suke sayan dola ko euro ko pound su aje maimakon aje naira saboda wannan faduwar darajar naira da take yi. Sannan kuma abu na hudu shine wato faduwar tattalin arzikin Najeriya, saboda tattalin Najeriya ya koma baya sosai, kasuwanni sun koma baya sosai, abubuwan da muke sayarwa waje shi ma ya ragu sosai, shi ma wannan yakan jawo naira darajar ta yi kasa. Sannan kuma akwai hauhawan farashin kayayyaki a Najeriya wanda a turanci ake cewa inflation, in har darajar naira ta fadi to farashin kayayyaki zai tashi, shi ma wannan yakan kawo faduwar darajar naira. Sannan kuma rashin zuba jari da kamfanonin waje suke a Najeriya shi ma yakan kawo faduwar darajar naira, wato in har mutane kamfanoni daga waje ba su iya sun kawo kudaden su sun zuba jari kamar investment kenan a Najeriya, yakan jawo matsaloli wanda zai jawo naira ta fadi. Sannan kuma wato duk da gwamnati da kuma yan kasuwa dukan mu masu laifi ne da suka jawo darajar naira take faduwa a Najeriya. Me yasa nairan ta kasa farfadowa? Wato abubuwan da muka lissafa da suke kawo darajar faduwar naira, in har ɗaya daga cikin su gwamnati ba ta iya ta magance su ba, to lallai zai jawo ba za a iya dawar da darajar nairan ba, kuma har yanzu din gwamnati ta kasa yin wannan abubuwa duka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan musabbabin yawan faduwar darajar naira da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba da Dr. Ahmad Umar dukkansu a jami'ar Modibo Adama Yola Adamawa Najeriya, da wakilinmu a shiryar ta Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Erikan ya kammala komawa bayamuni akan yarjejeniyar kaka hudu, abinda ya kawo ƙarshen zamansa a Tottenham. A mataki wadda ke kan gaba a ci mata kwallaye, dan wasan ya koma Jamus kan kwantiragin fom miliyan 86.4, watakila ya buga Bayern German Cup da za ta karba da RB Leipzig ranar Asabar. Kane ya bar buga Premier League a matakin wadda ya ci wa Tottenham kwallaye 280 a wasa 435 wanda ke kan gaba a ci wa tawagar Ingila kwallaye a tarihi. Ya yi atisaye a yau Asabar a shirin da Brian ke yi na fuskantar RB Leipzig a German Cup ranar Asabar. Tun farko dai an yi ta alakanta Kane da Manchester United a bana, daga baya Bayern Munich ta sanar da cewa za ta zawarci dan kwallon. Kane ya lashe takalmin zinari karo uku a matakin wadda ya ci kwallaye da yawa a kakar Premier League, wato Premier League Golden Boot. Kane wadda ya fara bugawa Tottenham ta Mola a shekara ta 2012 ya zama kan gaba a cin kwallaye a Premier League a kakar 2015 zuwa 2016 da 2017 da kuma 2021 zuwa da 22. Barcelona da Chelsea ba su da tabbas kan kullar yarjejeniya da Neymar. Makomar Neymar indai har ya rabu da PSG. PSG na ci gaba da kasancewa cikin rashin tabbas daidai lokacin da dan wasan tare da kungiyar tasa suka amince da shirin rabuwa nan ba da jimawa ba. Kungiyoyin Premier za su ci gaba da durkusan kyamar wariyar launin fata. Captain na kungiyoyin da ke buga gasar Premier a Ingila sun tabbatar da cewa ƴan wasa za su ci gaba da durkuso akan gwiwowinsu kafin wasu wasanni a kakar bana. Faransa ta kawo ƙarshen mafarkin Morocco, wato kungiyar da ta fito daga Amaniyar Afrika ta sha kashi a hannun abokiyar karawarta a gasar cin kofin duniya ta mata zalla. Chelsea ta shirya ƙara yawan kuɗin da za ta sayi ɗan wasan Brighton Moses Casido, bayan da Liverpool ta taya shi fa miliyan 111, kuɗin da ake tsammani cewa Chelsea za ta ƙara zai kai fa miliyan 115. Tsohon golan Manchester United Peter ya baiwa Andra Onana shawara kan yadda ya kamata ya nuna kansa a Old Trafford. PSG na son sayar da Mbappe maimakon ta bar shi ya tafi ba tare da ta samu kuɗi akan ɗan ƙwallon ba. Kocin Paris St-Germain Louis Eren na fatar kungiyar za ta cimma matsaya da kyalen Mbappe, sannan za ta kammala ɗaukar Ousmane Dembele. Lado Salis Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Lado, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Wani mai fafutuka a jamhuriyar Nijar da ke da kusanci da dakarun kasar ya ce hanya ɗaya da za a iya magance rikicin juyin mulkin kasar shine a amince da sabuwar gwamnatin soji da take fadda shugaba Muhammadu Bazoum. Isa Garba Saidu, wanda ke goyon bayan sabuwar gwamnatin sojin, ya ƙara da cewa babu wata mafita ga wannan rikita-rikita siyasa har sai kasashen kungiyar ECOWAS sun amince da sabuwar gwamnatin sojin. Kungiyar ta ECOWAS ta yi barazanar ɗaukan matakin soji idan har ba a mayar da shugaba Muhammadu Bazoum kan mukaminsa ba, barazanar da sojojin suka yi watsi da ita. Shekaru biyu da suka gabata Bazoum ya karɓi mulki bayan lashe zaben da aka yi a shekarar 2021. Australia ta yi waje da Faransa a gasar cin kofin duniya ta mata bayan da aka yi bugun penalty. Australia ta ci ƙwallaye 7 yayin da Faransa ta ci 6 a penalty da aka buga. Yar wasan Australia Courtney Vance ta buga penalty ƙarshe ta 10-10, wacce ta ba ƙasar nasarar tsallakawa zuwa zagayen semi-finals, bayan da aka share wa'adin wasan ba tare da kowannensu ya ci ƙwallo ba duk da ƙarin lokaci da aka yi. Australia da ita ce ƙasa ɗaya tilo baya ga Amurka da ta samu nasarar zuwa zagayen na semi-finals a gasar cin kofin duniya ta mata a matsayin mai karɓar bakuncin gasar.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalu da ya karanto labarai da Julius Gresham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.